غزوة غمر ياكي نيكي جن غزوة بدر غمر من داكي غزوة أهد بيكاسا وا أدن داكي أسكن بدر با سيدي أخي بمبنكي زكان بدر دا أهد كهن ولد داما بدر الله سبحانه وتعالى يناسو يتنسن في مؤمنيني أتكلم منافقين أتكلم مسلمين أتكلم في أغاني وانيني إيماني لكشي وانيني يكون منافق الله هنا سوية فتاة وانا درسي أتكلم ياجي غور أبو نبيكما الله هنا سو يفور رجع صحابهم منذ صلى الله عليه وسلم يبات غورو معناه يكتن تكون إلو وحالة سنة إيه جولي وا دي إلو بلاء إلي إساني سوزاتي إيه جولي وانا بذي هنا سو سنكاري مكي ينسبا أنجاني أيضا daga nan kuma abu na uku Allah subhanahu wataala yana so ya bayyana a yakin Uhud cewa addinin musulunci ba addini bane na fudu ko addini na tsoro wadannan darussuka su ne muhimman darussuka da za mu zo mu tale su a cikin wato ghazwatu Uhud da farko ghazwatu Uhud yana da alaka da ghazwatu Badr domin a Badar idan ba ku manta ba an kashe manya-manyan mushrikan Makka wanda kuma Abu Sufyan baya ci a lokacin da Abu Sufyan ya isa ya zo da ayarin mushrikan Makka wanda adadin su ya kai rakumi dubu kowanne kuma yana dauke da kayan dukiya na kasuwanci wanda aka tafi da shi daga Sham kamar yadda kuma yake dauke da kudi zuzurutu dinari 50,000 wannan kudi sai Abu Sufyan ya tara masu wannan dukiya wanda ya tago musu da shi daga Sham yake cewa dama kun kyautar da wannan dukiya ne yawa mu nemo kuma agajin sauran wasu larabawa mu yi amfani da shi mu dau fansan abin da ake mana a yakin Badr in ji Abu Sufyan nan take wadanda suke da hamata wani an kashe masa dan uwa a Badr wani an kashe masa uba suka zo suka ce mun yadda mun bada wannan dukiya ga baki ɗaya wanda ka zo da su daga Sham ayi amfani da su a nemi wasu taimako kuma a hada a ji a yaki Muhammad da mutanensa domin mu dofan san abin da suka mana a yakin Badr shine Allah subhanahu wataala ya saukar da aya a kan su yake cewa innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillahi fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladina kafaru ila jahannam yushrun Allah ya saukar da wannan aya yace kafirai za su kashe dukiyoyin su domin su rusa addinin Allah Allah yace fa sayuntakuna ha za su kashe dukiyoyin nasu thumma takunu alaihim hasra sannan dukiyoyin da suka kashe ta zama musu asara thumma yughlabu sannan a zo a samu galaba da nasara a kan su kashe dukiyoyin ba zai musu amfani komai ba Allah ya saukar da ainihin wannan aya daga nan sai sauran larabawa suka wafakawa Abu Sufyan akan wannan ra'ayi sai aka ware sojoji 300,000 wanda kuma suna dauke da rakuma 300,000 sannan kuma suna dauke da dawakai 200 suna dauke da duro wato makamai na kare hari da kare hari su kuma suna dauke da 700 sannan suka haɗe da abinda aka zo da shi daga Sham suka fita a wannan lokaci Abu Sufyan shine ya zama musu komanda babban komanda wanda kuma Khalid bin Walid gabanin ya musulunta ya zama to komanda ne na wadanda suke kan dawakai Ikrama kuma ya kasance komanda ne na wadanda suke jifa suke amfani da makami na harbi a wannan lokaci kuma suka dau tuta suka bawa Banu Abdijar su ne wadanda suke rike da tuta a yakin Badr wa mushrikai kenan sai suka fita a lokacin da kuma suka fita da wannan rundina mai yawa shi suka ketare ta wajen Abawa Abawa nan ne wurin da mahaifiyar manzo sallallahu alaihi wasallama Amina aka binne ta kamar yadda muka bayyana tun farko da suka isa wannan waje sai Hind bint Utba wacce tana cikin wannan ayari na wakan manzo sallallahu alaihi wasallama sai ta bada shawara ta ce mu tsaya mu tona kabarin mahaifiyarsa mutuna mu wulakanta kabar mahaifiyarsa sai abu su ji mu kai wannan ba ra'ayi bane kinin banza muna son mu je mu yake shi ne mu ci da mace ciya cikin kabarinta ne muke yi sai wannan shawara ce kawai ta mata ne muke yi sai ya kukkushe sai zage sai ce wannan ba shawara bane sannan kuma in mun yi haka mun bude wani kofa babba an dinga tone tonen kaburruka ne maimakon a je ana yaki a dinga tone tonen kaburruka yace wannan ba ra'ayi bane kawai a fice abu su ya yi hana suka fice sai suka je suka soka a wani waje da ake kiran sa yake ake kiran wajen da aine wani dutse ne a wajen dutse ma ana kiran sa jabal aine suka je suka sauka a wannan waje wannan kenan a dangane da bangaren abin da ya shafi su mushrikan Makka a bangaren su kuma musulmai sai Abbas bin Abdul Muttalib ya rubuta wasiƙa ya aika wa manzo sallallahu alaihi wasallama a cikin yayi masa bayani cewa to ka fatiya ga Abu Sufyan da mayaka adadin su ya kai 3,000 suna dauke da raƙuma 3,000 da wakai 200 da dukiyoyi na guzuri masu yawan gaske saboda aka kashe ya wanda aka aika aka bayar wannan wasiƙa duk da tsawon tsakanin Makka da Madina wanda ya kai kilomita 500 amma yin tafi cikin kwana uku a kwana uku ya tafi saboda ana buƙatar wasiƙan nisa cikin gaggawa da wasiƙan ya isa a lokacin manzo yana kuba a masjidin Quba sai ya ba wa Ubayy ibn Ka'ab ya karanta ainihin wannan wasiƙa da ya karanta masa sai yake da Ubayy to kada ka bayyana kowa abin da yake cikin wannan wasiƙa din sai nan take manzo sallallahu alaihi wasallam ya kira sahabbai din Madina ba tare da ya bayyana musu komai ba sai ya zaɓi wasu gwaraje ya ce bar maza ku tsaye ku yi tsaron wannan kewaye bangaren gidansa kenan yake ku dinga tsaron nan ku bangaren gida inda gidajen manzo sallallahu alaihi wasallam yake ya umarci wasu kuma suna kewaye kewaye bayan Madina su kewaye Madina suna garin Madina ko domin koda wani hari zai zo wa Madina akwai wadanda ya wuce ta suna kewaye kewaye suna gadin Madina sannan kuma ya tura wasu cikin jeji wasu gabar wasu yamma ya tura su suna fi aiki domin su ga masa labarin da yake kasancewa kun ga wannan yana ɗaya daga cikin dabarun manzo sallallahu alaihi wasallam duka wannan waɗanda ya tura su ya sa su waɗannan aiki ba su san me yasa ya sa su ba wanda ya sa su yi gadin gidansa da waɗanda ya sa su yi gadin Madina da waɗanda ya tura yake su je su samu labarin bai bayyana musu wasiƙan da shi bai bayyana musu wasiƙan da shi Abbas ya aika masa ba daga nan manzo sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam sai yayi shawari yayi tara sahabbansa gaba ki daya sai ya shawarce su yake to ga abin da yake kasancewa Abbas ya aika mini wasiƙa ga mushrikan Makka sun fito da irin wannan tanadi yaya za yi sai waɗanda ba su samu sun halarci Badar ba suka zo da yawa suka ce ya Rasulullah ba abin da za mu kira mu fice mu je mu kama hanyar Makka suna tafowa Madina muna tafiya Makka mu haɗu da su a kan titi mu koma mu tafka tsakanin mu suka ba da ainihin wannan shawara saboda labarin da ya iso na kiran bajinta da Ansarawa da muhajirai suke yi a yakin Badar su kuma waɗanda ba su samu su tafi ba suke so a wannan karin su ma su je su ba da gudunmawa a wannan karin kiko manzo sallallahu alaihi wasallama yana ganin cewa a zauna a Madina kar a fita yake kar mu fita a Madina mu zauna idan suka ki kara zo Madina sai ta wahala su ne na banza in suka kara zo Madina kuwa a cikin Madina sai mu yake su manzo ya ci gamsuwa da wannan amma waɗanda suke ba su halarci yakin Badar ba suka zo suka dinga matsawa manzo suna cewa mu je ya ma'aikin Allah mun fi so mu je mu koma da su a dinga abokanan mu suka je suke a Badar mu ba mu zo mu bayyana shi shi sanan sai manzo sallallahu alaihi wasallama shi da sayyidina Abu Bakar da sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhuma suka shiga cikin gida sai sayyidina Abu Bakar da sayyidina Umar suka yi wa ainihin manzo sallallahu alaihi wasallama tabara ainihin na yaki ya sa kayan yakinsa ya dau takobinsa ya dau makinsa sai ya fito bayan ya fito sai Usayd ibn Hudayr da kuma Sa'd bin Ma'az da Usayd ibn Hudayr sai suka fito suka zo suka fito suka ce yaya za ku zo ku matsa manzo ku sa manzo a din da bayyaniya ba shi ya fito a tsaya a yi shiri a cikin garin Madina in suka zo a yake da cikin Madina sannan kuma ku zo ku ce dole sai ya fita ai wannan ba daidai bane ku dinga bin manzo sallallahu alaihi wasallam in ji sa'a da shikenan sai wadanda suka matsa wa manzo akan su fita sai suka dawo suka yi nadama suka zo suka yi ma nadama suka ce ya rasulullah mun yi nadama kan abin da muka matsa maka kai zartar da abin da kaga ya cancanta in kaga a zauna ne a zauna in ya zama a fita ne a fita komai dai lamari yana hannunka sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ina ai bakin alƙalin ya zo yake ma kana da nabiyyin idza da bisa jir'ahu ay yad'aha hatta yahkum yake ma kana da nabiyyin idza da bisa jir'ahu ay yad'aha hatta yahkum Allahu bainahu wa bain aduwwihi yake bai cancanta da annabi manzo ya dauka mara na yaki sannan kuma ya kunce wannan karam kamara ba tare da Allah ya hada tsakanin sa da makiyarsa ba wannan ba zai yi ba ba harkalan ya kuce sai an fita shi kana sai manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya kassama sojojin sa zuwa kashi 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 na farko bangaren muhajirai ya kada tutan su ga musafin umayya bangare na biyu bangaren aus kabila ta aus Manzo sallallahu alaihi wasallama yace ai bai cancanci annabi in ya dau tsamara sannan kuma ya kunce ba saboda haka yace sai an fita sai ya raba sojojin sa zuwa kashi kashi akwai bangaren muhajirai wanda ya dau tutan su ya ba musafin umayr da bangaren kabila ta aus ya dau tutan su ya ba wa Usayd bin Hudayr sannan kuma sai bangaren Khazar ya ba da tutan su ga Al-Hubab bin Munzir radiyallahu ta'ala anhu sannan kuma manzo sallallahu alaihi wasallama sojojin sa lokacin da suka fita su dubu ne sannan kuma yana da makamai duru na kariya dari sannan kuma bangaren dama na sojojin sa sai ya wakilta al-Miqdar bin Amr shi ne al-Miqdar bin Aswad sannan kuma bangaren hagu kuma sai ya sanya Az-Zubair bin Awwam wato bangaren inda su mushrikai suka wakilta Khalid bin Walid gabanin manzo sallallahu alaihi wasallama ya fita a Madina bayan an yi wannan shiri na fita sallama ya yi mafarkin annabawa kuwa wahayi ne kamar yadda muka bayyana daga can baya yace ra'aytu baqaran yuzbah wa ra'aytu fi babi sayfi dhulman wa ra'aytu anni adkhaltu yadi fi dir'in hasina manzo sallallahu alaihi wasallama sai yayi mafarki yace na ga a mafarki na ana yanka wasu shanu sannan kuma kan takwabi na sai na ga wani kurfi na jini sannan kuma yake na ga ina sanya hannuna cikin wani jira wanda yake tsarere yake abin da na gani na shanu din nan ana yin yankawa a mafarki yake wasu sahabbai na ne waɗanda za su samu ainihin shahada a yankin Uhud yake saboda haka abishiru yake ku yi bishara wasu da yawa daga cikinku za su samu shahada sannan kuma da na ga bakin takwabi na yana da gulbi na jini yake wannan kuwa wani ne daga cikin makusanta na shi ma zai samu shahada sannan kuma wannan durudin da na gani waɗanda suke ƙararru hasina yake wannan shi ne Madina ma'ana babu wani abin da zai zo ya shafi Madina abin zai kare ne tsakanin wasu sahabbai na waɗanda za su samu shahada da kuma wani ɗan uwana na jini wanda shi ma zai samu shahada a cikin wannan fita da shi ga wannan lokaci da yawa daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama sai suka sa himma cikin fita domin kowannensa shi burinsa a kake shi ya samu shahada kuma manzo a wannan mafarkin nasa ya bayyana cewa da yawa za su samu shahada a wannan lokaci ne bayan manzo ya yi wa sahabbansa fasaran wannan mafarki sai ya fita ya je wani waje da ake kiransa da suna Al-Shekhar a wannan waje da ya tsaya sai tantance sojojinsa daga cikinsu ya ware wasu waɗanda yana ganin shekarunsu bai kai a tafi da su ainihin wajen yaƙi ba ya ce su koma gida Madina daga cikin waɗanda ya mayar akwai Abdullahi bin Umar ɗan gidan Sayyidina Umar akwai Usama bin Zaid akwai Usayd bin Zuhair akwai Zaid bin Thabit sannan kuma akwai Zaid bin Arqam akwai Araba bin Awd akwai Amr bin Hazm sannan kuma akwai Abu Sa'id al-Khudri akwai Zaid bin Haritha al-Ansari abba wannan Zaid bin Haritha din ba akwai kuma Sa'd bin Habba waɗannan gabaki daya manzo ya mayar da su yake shekarunsu bai kai a tafi da su gun yaƙi ba daga cikin waɗanda kuma ya mayar akwai Rabi'a bin Khadij Rabi'a bin Khadij da aka mayar da shi sai wani sahabi ya ce kai bai kamata mu mayar da Rabi'a ba ko da ma shi yaro ne saboda kwani ne wajen harbin kibiya da mashi shi kwararre ne kwani ne a cikin yara yan uwansa saboda haka kansa ko da shi yaro ne asara ne sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce to a dawo da shi aka shigo da shi sannan ai aka fara tafiya sai shi sai wani da ake kiransa shi kuma Khadij shi ma yaro ne sai ce ya fara kuka yana kuka yana cewa yace ya mahaifin Allah yaya zaka tafi da Rabi'a an hali in muna kokawa da shi ina tayar da shi ake za ta tafiya da shi sannan kuma ni ba za ka yi ba ya danga yin kuka sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce to a share musu fage a share musu fage mana a zo a gwada sai aka buɗa safai suna kallo aka zo aka hada Rabi'a sai aka zo aka hada ainihin Rabi'a da kuma shi Khadij aka hada su kokawa ana bugawa sai can shi Khadij ya daga Rabi'a sama sai ya tayar da shi sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake za mu tafi da Rabi'a saboda kwarewarsa a harbi kuma za mu tafi da Khadij saboda kwarewarsa a kokawa saboda haka gabaki ɗayan su yara ne su ne suka samu nasarar tafiya da su ainihin yaƙi Uhud a wannan lokaci ne manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya fita ainihin ya tunkari wato kan hanya ya fara tafiya a daidai lokacin da suka isa ainihin Uhud kusa da Uhud a daidai wannan lokaci sai Abdullahi bin Ubay bin Salul shugaban munafikan Madina ya ga lallai fa za a je a koma a haɗu da waɗannan jakaru masu yawa na Makka saboda haka sai ya ce to wannan ma fita ma da aka yi ba an tilasta manzo bane ya fita ba so yake ya fita ba saboda haka ni zan ja jama'ata in koma da su yake zan ja jama'ata in koma da su manzo bai yi magana ba manzo bai kula shi ba a wannan lokaci Abdullahi bin Haram ma'aikin Jabir bin Abdullah sai ya zo ya sami shi Abdullahi bin Ubay bin munafikai su 300 wanda shi Abdullahi bin Ubay bin Salul yake jagorantansu sai da suka ga lalle ba makawa sai an je an haɗu da mushrikan Makka sai suka ce su za su koma sai Abdullahi bin Haram ya dinga jin bayansu yana jan hankalinsu yana cewa komawa Madina a bar manzo sallallahu alaihi wasallam ya tunkari yaki munafurci ne kafirci ne ku dawo yana jin bayansu suka kiji da suka kiji ya koma yana zaginsu yana cewa yana fada musu maganganu marasa daɗi ya dawo gun manzo sallallahu alaihi wasallam anan za mu fahimci cewa Abdullahi bin Ubay bin Salul wannan abu da ya aikata ya yi shi ne da niyya saboda munafiki shi kullum shi tunaninsa ya rusa cin nasara da musulmai suke za su yi ma'ana tunda sai da aka zo kan hanya aka kusa haɗuwa da abokan gaba yake zai koma shi domin ya karya gwiwar waɗanda suke da niyya to sai aka samu wasu ma daga cikin musulman waɗanda su ba sa daga cikin munafikai wasu daga cikin Banu Haritha wata kabila ce ta Aus da kuma Banu Salima daga Khazar su ma suka yi tunanin za su koma ainihin Madina kamar yadda shi Abdullahi bin Ubay bin Salul da jama'ansa adadinsu ya kai 700 suka koma wanda kuma su din komawan su bai yi ba Allah subhanahu wataala ya tabbatar da zuciyar su ba su koma ba kamar yadda Allah yake bayyanawa cikin suratu al-Imran yake cewa idh hammat ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'ala allahi falyatawakkalul mu'minun wannan ta'ifatan sune banu haifa daga aus da kuma banu salima daga khabar wanda komawan su bai yi ba daga nan ne manzo sallallahu alaihi wasallama sojojin da suka kasance 700 mun bayyana sojojin mushrikai su kuma sun kai 3000 kamar yadda muka bayyana daga baya manzo yake tare cikin wani garka mai wannan garka din makafo ne kuma wanda baya son musulmai da yaji mawkin musulmai suna wucewa yake cewa su wane ne wannan idan Muhammad ne da mutanensa su fice daga cikin garkana bana bukata sai ya dauko kasa a hannunsa yake watsa musu sai wani daga cikin ansarawa yake ka kare ni su kille masa kai manan kake shi sai manzo sallallahu alaihi wasallama yake ka kare shi ka rabu da shi yau suka wuce da suka wuce sai suka je suka sauka a Uhud da suka sauka a Uhud manzo sallallahu alaihi wasallama manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya ware maharba guda 50 ya wakilta musu Abdullahi bin Zubair shi ne shugaban su ya daura su kan wannan dutse wanda ake kiransa Jabal Aile amma a yanzu ana kiransa Jabal Ruma har yanzu dutsen yana nan tsakanin wannan dutse din da kuma dutsen Uhud akwai kamar mita 150 sannan kuma dutsen yana kudu ne kudu maso gabar ɗin dutsen Uhud ya daura su sai yace musu ahimu suhurana fa in ra'aytumuna naqtul fala tansuruna wa in ra'aytumuna kad zalimna fala tusharikuna manzo sallallahu alaihi wasallam yace ku tsaya akan wannan dutse ko hankalin dinnan da shugaban ku Abdullahi bin Zubair ku kare mana baya mana bangare ne da su mushrikan Makka za su tafo idan suka tafo ku dinga harbin su ku shagalatar da su kasa isowa ainihin majamu wannan shine hikimar ajiye su akan wannan dutse din yace a lokacin da kuka gani ana kai ko kuna gani ana kashe mu ne kar ku motsa ku a wajen ku tsaya ko da kuna ganin mun ci nasara muna kwasan ganima kada ku sauko ku ce ko ma za ku zo ku kwashi ganima manzo ya ba su ainihin wannan wasiya din daga nan sai yaki ya fara alfarkewa wanda ya zo a ranar Asabar 7 ga watan Shawwal shekara na uku bayan hijira sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin dakarunsa ya kwadaitar da su jihadi yana cewa man kutila fa huwa shahidu falahu jannatu arduha samawati wal ardu yana kwadaitar da su fadalan shahada da kuma fadalan jihadi fi sabilillah sai ya bude fagen wannan karawa da wani salo na musamman na tada kuzarin mayaka sai ya zare wani takobinsa mai kaifi ne yankin a cikin gidansa yana kyalle sai ya daga wannan takobi din sai ya daga ainihin wannan takobi da ya daga wannan takobi sai ya ce mai ya kudu hadar saifa bi haƙƙihi wane ne zai karfi wannan takobi nawa kuma ya ba wa wannan takobin haƙƙinsa yaji manzo sallallahu alaihi wasallama wannan wani salo ne na ba ta da kuzarin mayaka kun ga wannan takobi ne na manzo sallallahu alaihi wasallama kaga abun alƙahari ne abun farin ciki ne a ce kai kayi yaki ne da takobin manzo sallallahu alaihi wasallama shi yasa ya zare wannan takobi kowa yana kallon sai ce wa zai karfi wannan takobi ya bashi haƙƙinsa sai sai na Ali ya daga hannu Zubair ibn Awwam ya daga hannu Umar ibn Khattab ya daga hannu duk suka daddaga hannu suka ce su kowa ya ce shi za a ba ainihin wannan takobi manzo sallallahu alaihi wasallama duk waɗannan da suka daga ainihin wannan takobi bai ba su ba sai can Abu Dujana ya shigo shi yana can baya aka yi wannan magana waɗanda suka daga hannayensu suna gaba yana kusawa ciki domin ya inda in ya daga hannunsa manzo zai gani sai da ya kusa ya tanar inda manzo ya san ganin sa in ya daga hannun sa sai ya daga hannu sai yace ana ya rasulullah gabanin yake ni ne zan karba sai ya ce maza hakku ya rasulullah menene hakkin wannan takwabin wanda idan duk wanda ya kashi wannan takwabin zai ba shi hakkin sa yayin hakkin sa sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace zaka shayar da takwabin jinin kafirai zaka shayar da wannan takwabi ya sha jinin kafirai ya more yaji manzo sallallahu alaihi wasallam sai yace to ana abudu ya rasulullah bi hakkihi abudu jana sai yace to ni ne zan karbe shi zan kashi wannan takwabi in ba shi ainihin hakkin sa sai abudu jana ya karbi ainihin wannan takwabi idan muka dawo kuma bangaren mushrikan makka zamu zo mu samu su kuma sun yi sabon tsari wa ainihin soji suka taho da su bangaren dama suka sa Khalid bin Walid na hagu suka sa Ikrama bin Abi Jahl masu tafiya a kasa suka wakilta musu Safwan bin Umayya shi ne shugaban su yana rike da tutar su sannan maharba sai suka wakilta musu Abdullahi bin Abi Rabi'a sannan shi Abu Sufyan ya kasance shi ne komanda wanda yake jagorantakan su gabaki daya daga nan kuma sai Abu Sufyan da ya zo ga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da taron manzo ga kuma da taron mushrikan makka suna kallon juna sai Abu Sufyan yake so ya nemo wani hanya ne sauki wanda ba za a yi yaki ba sannan kuma su zo da nasara shi ne na farazanar da Ansarawa yake da Ansarawa sallimu ilaina ibna ammina fala nuqatan yau yake ku mika mana dan babban mu ba su mika musu manzo kenan fala nuqatil yawma kikenan ba magana yaki dama shi ne ya buwaye idan kuka mika mana shi kikenan ba magana yaki an gane yaki kikenan an zarawa suka fito suka jajjaya masa maganganu waɗanda ba za su ji dadin sa ba suka ce ko da gabaki ɗayan mu da muka fito za mu kare ba za mu sallama maka da manzo sallallahu alaihi wasallam ba anan wannan tunani na ji sai ya yi fatan bai ci nasara ba daga nan akwai wani da ake kiransa Abu Amirul Rabi asalin kudan Madina ne matsala da kin musulmai ya bar Madina ya kaura makka bayan musulmai sun zo Madina ya je ya da kai da mushrikan makka duk wani kimi da ake yi na cutar da musulmai da shi ake yi shi ne manzo sallallahu alaihi wasallama ya sa masa da suna Abu Amirul Fasiq an ji sanin sa da Abu Amirul Rahib amma manzo ya canja masa suna yake kiransa Abu Amir shi wannan Abu Amirul Fasiq sai ya fito yake ya kira kabilin sa yake ya ku aus yake ba ku san ni bane ni ne fa Abu Amirul Rajib mai gidan ku sanan ne ke hararrai a cikin ku saboda haka yau da ku ba nasara ku dawo cikin mu kikenan kun ku fita da abin da zai same ku a yau kun ga irin dakaru da muke da shi muke tare da shi nan ma kabilar sa suka fito suka mai masa da murtani mara daɗi har yake kad asaba qawli ba'di sarr bayan na rabu da mutanen nan nawa wani sharri ya zo ya tare su ni ne yau Abu Amir zan zo ne magana a ce ba za su ji ba wannan shi ma yau sake ne tsara ba daga wannan lokaci ta je ta tanke babu wani abu babu wani dabara wani hanya da za su nemo su mushrikan makka na rage yin wannan yaƙi dai babu shi wannan yana nuna sun tsorata ne su sojojin su to a wannan lokaci sai wanda yake ɗauke da tutar su wato Talha bin Abi Talha sai ya fito yana neman mubaraka ma'ana fada na fito tare da wani shi ne yake ɗauke da ainihin tutar su ya fito yana neman mubaraka duk mutane suka zo suka tsattsaya sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama da Ansarawa suka zo suka tsattsaya saboda mutum ne wanda yake gurgo fitacci ana jin tsoron sa a cikin mushrikan makka gurgo ne an sai shi to farajai daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama suna san baya-baya irin su Hamza bin Abdul Muttalib, irin su Abu Dujana, an gane da makamancinsu suna baya-baya. Shi kuma ya fito yana neman mubaraka. Gabaninsu kusa kai su fito su kara da shi, sai wanda ba a yi tsammani shi gurzantakansa ya kara da shi wannan Talha bin Abi Talha ba, sai ya fito ya nemi mubaraka da shi. Sai Jafar suka cewa kai ka bari mutanen baya su zo, su Hamza su Abu Dujana su zo. Wannan mutumin kwaki ne Az-Zubayr Awwam radiyallahu ta'ala anhu.